termes de spécialisation.
De spécialisation.
Et voilà quoi.
Voilà.
Et moi...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan babban rana ta Juma'a. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Yau 27 ga watan Disamba 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumomin sojin Najeriya sun dage cewa ba su da masaniya a game da zargin da hukumomin Niger suka yi cewa sun girke dakarun Faransa a Najeriya.
Najeriya kasa ce mai yanci, kasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata kasa domin ya kawo tsaro.
Sannan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro tare da Hassan Mainakaina. Kamar kullun a yau Juma'a za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku. Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-688-5050. Amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fannin yakin Rasha da Ukraine, inda aka kashe ko jikkata dubban nan dakarun su cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha, in ji Fadar White House yau Juma'a. A bayyane yake cewa shugabannin sojin Rasha da na Koriya ta Arewa suna daukar waɗannan sojojin a matsayin tankar kuɗi da kuma ba su umarni kan har-har kan tsaron Ukraine, in ji mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House John Kirby ga manema labarai. Kirby ya bayyana harin da sojojin Koriya ta Arewa suka kai a matsayin cikakkiyar ta'addanci. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron na ƙasa ya ce kuma mai yiwuwa ne shugaba Joe Biden ya amince da wani shirin taimakon tsaro ga Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Sojojin Isra'ila sun kai sumamiya asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza, inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da ɗaruruwan mutane barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Daraktan ma'aikatar Munir Albush a wata sanarwa da ya fitar ya ce dakarun mamaya na cikin asibitin kuma yanzu suna kona shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da farmakin ne domin kaiwa mayakan Hamas hari a kusa da asibitin. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce asibitin ya zama mafaka ga kungiyoyin ta'addanci kuma ana cigaba da amfani da shi a matsayin maboyar 'yan ta'adda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 da suka da 'yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwalensu da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar 'yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane kusan 80 kuma mutum 11 ne kawai suka tsira. Magajin garin Marina a yankin Kayes na kasar Mali ya shaida AP cewa yau Juma'a an gano bakin haure 8 daga cikin mutanen da suka mutu. Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya sanar da rufe dukkanin sojojin kasashen waje. Sonko, wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba, ya sanar da rufe sansanonin ne a yau Juma'a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriyar ya yanke shawarar rufe dukkan sansanonin sojin kasashen waje nan gaba kaɗan, in ji shi. Tunda Faransa ta bar Mali, Burkina Faso da Niger, inda ta fara shirin ficewa daga ƙasar Chad a wannan watan, bayan kwashe shekaru da dama ana yin haɗin gwiwa na sojoji. Daga ƙarshe shugaba Joe Biden ya ƙaƙaba takunkumi kan Bidzina Ishimvili, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a Georgia. Ma'aikatar Baitul Malam ta faɗi yau Juma'a cewa Ishimvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha. Navi Ishvili shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da Amurka ta akabawa ƴan siyasar Georgia a wannan shekarar. Takunkumin sun haɗa da rike dukkan kaddarorin waɗanda aka sakawa, waɗanda ya kasancewa a cikin kowajen Amurka ko waɗanda za su shiga Amurka, da kuma hana tafiye-tafiye kan mambobi da dangin waɗanda aka sakawa.
Safilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madan lafiya yanzu kuma sai babar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da cece kuce a game da zargin da shugaban kasar Niger Abdulrahman Tchani yayi cewa kasar Faransa ta jirge dakarunta a yankin arewa maso gabashin Najeriya daura da kan iyaka da kasar ta Niger. Headquarter rundunar tsaron Najeriya ta maida martani kan wannan zargi. Hassan Maina kaina ana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Tun dai bayan da shugaban kasar Niger General Abdulrahman Tchani yayi zargin cewa Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da kasar sa. Batun ke kara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece kuce. Akan haka na tambayi daraktan yatsa labarai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko wani martani zai mayar.
Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar kowa da kowa ya sani.
General Gusau ya ce Najeriya na da ƙarfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen ƙasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba.
Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta, za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun ƙirƙiro da sansani a cikin ƙasarmu ba. Sojojin Najeriya jajirtattu ne. Mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma Najeriya ta samu ƴancin kai. Muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe. So a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba. So wannan magana ba gaskiya ba ne.
Amma General Kudin ka duba ra'ayin mutanen arewacin Najeriya sun fa amincewa da maganar cewa lalle akwai sojojin Faransa nan a yankunan su. Musamman ganin cewa wani shugaban ƙasa ya fito karara ya yi wannan zargi.
To wannan ra'ayi ne kuma ba ka iya hana mutane su faɗi ra'ayinsu. Mulki ake na demokarasiya. Ya mutane kundin mulkin Najeriya ya ba su damar su yi magana, amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu ga mu mutanen gaskiyar lamari, kuma muna da dama mu faɗa mu mutane gaskiya, mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke.
Brigadier General Tukur Gusau mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Shi ma da yake tsokaci akan batun daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba yayi watsi da wannan zargi.
The issue of foreign base in Nigeria. We do not have any foreign base in Nigeria.
General Buba yace akan batun sansanin sojojin kasashen waje a Najeriya, babu wani sansanin dakarun ƙetare a Najeriya. Mun nanata wannan maganar fiye da soshurin masaki, babu wasu sojojin kasar waje a cikin Najeriya. Duk wanda ke wannan magana to san rai mai zalla ba gaskiya yake faɗa ba, kuma na da wata manufa ɓoyayya. Mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasarmu ba don cimma muradinta. In kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasarka, sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai. Don haka ba za mu yarda da wannan ba. Na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a Najeriya. To gaskiyar magana shi ne wannan batu ba gaskiya ba ne. Yana da ya sanya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai.
One of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country.
Kalaman daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Manjo General Edward Buba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. To kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ga Hassan Maina kaina ta shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartar da hukunci akan ƴan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu akan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na Boko Haram, barayin daji da sauran laifukan da suke da alaka da ta'addanci, da kuma idan aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba.
Evidence kasan in yazo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty, shine zaka kwanta mutum.
Shari'a da ake ta yi na ƴan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, anan ne za a yanke musu hukunci.
The escalation of domestic terrorist activity and the counteractions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment.
Shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya kenan, wato NCTC, da ke karkashin ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, wato ONSA, Manjo General Adamu Garbalaka, ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya akan makamar waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya.
Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities.
Daga bisani na nemi ƙarin bayani daga shugaban cibiyar ta NCTC, Major General AG Lakka.
The reason din wannan kiran da muka yi ma journalist ne, muna so su san abubuwan da muke yi a center din tare da Ministry of Justice. Akwai jari'a wanda aka kama laifin ta'addanci, mu sanar musu number din cases din wanda aka yi prosecuting, wanda aka gan suna da offense, wanda ba su da laifi, abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi, duk mun sanar musu yau.
Director mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta su.
To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines.
Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga. Daga shekara ta 2017 zuwa yanzu, an yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na Wawa da ke Kainji a jihar Neja. A kashin farko an yi shari'u guda 282, inda a guda 50 aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci. Aka sallame guda 203 saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu. Sannan aka maida ƙarin shari'u 28 zuwa birnin Abuja don ci gaba da sauraron shari'a. A shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400, inda aka zartar da hukunci akan ƴan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu. A watan Disamban bara, wato shekara ta 2023 kuwa, an yi shari'u guda 25 ne, inda aka samu 14 da laifi kuma aka yanke musu hukunci. Kana aka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma dage shari'u guda 10. A watan Yulin wannan shekara na 2024 kuwa, kimanin shari'u 253 ne aka yi, inda aka samu ƴan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas musu da hukunci. Wasu 85 kuma laifi ne na samarwa ƴan ta'adda kuɗaɗe. Kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya.
ICC criminalities.
Na nemi ƙarin bayani daga Malam Zakari Mijinyawa, Daraktan Sashen Shari'a a ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Ko ƴan ta'addan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya, to shin yanzu za a kai su kotun duniya ne don su fuskanci shari'a?
Najeriya ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya. Wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla na mutane da yawa da ake kira genocide, ko na yaƙi, ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai. To irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases. Ko wannan shari'a da ake ta yi na ƴan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, anan ne za a yanke musu hukunci. So ita ICC din nan duk ƙasashen da suka sa hannu suna buƙata su ga cewa waɗannan ƙasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka. To duk shekara sukan zo su bincika su ga wayannan kasashe cin suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci to abin da ake nufi kenan anan ne Najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci babu dan Najeriya da za a fitar da shi a kai shi wannan kotu
Malam Zakari Mijinyawa Director mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko yayi karin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta ga waɗanda aka same su da laifi
for which some of the defendants were sentenced to
wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin daurin shekaru 60 wasu shekaru 75 wasu ma daurin rai da rai aka yi musu
to life imprisonment
a tambayi shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya Manjo General Adamu Garba Lakka ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800
evidence kasan in yazo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine zaka hukunta mutum amma dai akwai doubt ko kadan ne yanda abuwa suke bai kamata kai convict mutum ba ya su beyond reasonable doubt
a bai dai kungiyoyin kare haƙin bil adama sun sha sukar jami'an tsaron Najeriya akan yi wa yancin dan adam karan tsaye a yayin da suke yaki da 'yan ta'adda to shin ko yanzu menene sabuwar canza ga Malam Zakari Mijinyawa
kaga kamar misali yanzu shine ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro yafi shekara 20 yana aikin tsaro kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na EFCC wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abun so sabon tsari da yazo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam to shi kanshi dan boko haram dan adam ne kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi yayi bayani in an ga shedu sun cancanta a yanke mai hukunci wanda in shedu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi ya tafi so gaskiya an samu canji sosai su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaki na ta'addanci
Malam Zakari Mijinyawa Director sashen Shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka tunana Hassan mai na kaina ke salama da ku mu kasance lafiya.
To an gaishe ka Hassan mai na kaina. Kuma sauraro lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-2-0-2-6-8-0-6-8-0 mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa wace kan layi daga Nasarawa
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
Kuna tare da babawo mai agogo da nan cikin garin Gitata, Karlaka Gombet a Nijar da Tarawa.
To mai agogo me ke tafe da kai a yau?
Na ji daɗin samu ku wato kiran da zan yi irin na satin da ya wuce ne maganar hanyar mu tsakanin Kefiya ya zuwa Kaduna.
Haka.
Tsakani da Allah muna kira gwamnatin Najeriya. Wannan hanyar ta daɗe ta kai kusan shekara 40 da wani abu kaga tana buƙatar gyara wallahi ko yau da naji hanyar nan sai da motoci bakwai sun lalace a ranar kan hanyar muna rubutu gwamnatin Najeriya dan girma Allah irin fatafatun da suke yi su taimaka su kai mana ko za mu ɗan ji daɗin rayuwar mu
to muna fata wanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace yanzu har yanzu dai muna jihar Nasarawan wake kan layi
Bashir Telani daga nan lafiyan bare-bari.
To na
sai zan yi bayani ko kuma in yi lokaci a kan tsamin dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar wanda yanzu aka ana tattaunawa a kan maganan sojojin Faransa da suke Najeriya.
Haka.
To wannan dai zai yi Najeriya ya duka yan juna ne.
Na'am.
Kuma ya kamata kowane bangare su yi tarisa wajen ganin ɗaukar mataki a kuma tsorara da suke a kan wannan zargi da ita ne zai suke yi kuma laji su ma sani suke za su bincika da wannan abin a duba ne su fata ce ni zai da Najeriya na samun salfi da ta taka bayan wani juna ne muna fatan za a fahimta juna sai ma zai na lafiya.
To mun gode Malam Bashir Tira daga jihar Nasarawa kuma za mu koma jihar Zamfara. Wa muka samu daga jihar Zamfara?
amincin Allah ya tabbata a gare shi matsayin manzon Allah sai ya fara tsuru sai ni ne kanto ta kai da kungiyar wata gawa ta fitar da yar.
Amin kai ma haka Malam Nasir muke tafa da kai.
Gaskiya tsakani da Allah muna dinga da fatan alheri gidan gudun da suke fada ta buƙata ba ubangiji Allah ya kare kanta.
Amin.
Na farko za a yi wannan jama'a sai wani kitani ne da ke tafi da alfarwa ba su cikin alfarwa ne ke tafi fatan alheri kamar irin gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umar Zulu.
To muna gode da wannan kira naka Malam Nasiru. Da alamu mun samu wani kira daga jihar Bauchi, wake kan layi. To Malam Shugaba me ke tafi da kai?
Alhamdulillah sai muna godewa Allah kuma muna godewa don dan majalisar mu wannan rukun babba ne da rukun ma kina da yi a wannan sati.
Na'am.
Kuma ina tare da ku da Maryam da ya rafa makinan nan kowane bangare da samu kamar su kuma tsakanin mu da ta.
Na'am.
Sai ka kamar yanda ya rafa kitafa da dubu takwas takwas da ya rafa a wani bangare ya kamata ya zama to kowane bangare a karamar hukumar mu da ban sun amfana da wannan alheri da yake yi. Sannan abu na biyu ina kira da dan majalisar mu na jiha shi kuma ya koyi da abin da honorable Bato Alewo ya yi da kuɗi da honorable ne.
To layinka yana rawa Malam Shugaba, kuma daga jihar Bauchi za mu koma jamhuriyar Niger. Wake kan layi daga Niger.
Assalamu alaikum wa aisha ma'azu.
Wa alaikum
salam. Mai magana umma Malam Ali Shugaba kulamule arewa dogon dutse cikin jihohin Niger.
To Malam,
in na zan ba da shiga ga wannan kokowa ta gargajiya da aka nan cikin Niger.
Amma
yanzu ana cikin shafin mata dusu.
To
sai naga kokowa ta gargajiya ce amma yanzu sai naga aba ana ta musu rukuni ma wanda bai dace da ita ba. Sabida alƙalin wasa a ce bai iya yin kokonci. Aka dan kokowa sai ga wani dan kokowa ya taso ya ci shi bai yarda ba. A ce bidiyo a jibo sai ka ba ta ba tun da ake sa zumunci na kenan wasa da zariya ci dan ka da ka kai mai gobe kada ka kada wani.
Na'am.
Na gode miki America umma Malam Ajina shugaban kullum mun radio dogon lokaci kai jahorin
ni ma muna godiya Malam umma da gudunmawan ka daga jamhuriyar Niger. Kuma za mu koma Kaduna garin gwamna, wake kan layi.
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Barka dai Malam Ibrahim, me ke tafi da kai?
To ni ra'ayi na ina jajanta ma mutanen garin Sokoto da wannan jarabawa da tsamin su na hari da aka kai bisa ga kuskure ya fada kansu. Irin wannan hari na kuskure ba shi ne na farko ba. Gaskiya abin takaici ne a ce ga sojojin saman Najeriya a ce ana ta maimaita irin waɗannan kurakurai. Yana da kyau ga gwamnati ta sake sabon tsari na irin wannan kai hari, kuma a dinga ɗaukan mataki wanda duniya za ta gani kiri-kiri. Hakan zai sa a yi takatsantsan wajen kai harin nan. Na gode, a tashi lafiya.
Umma mun gode sosai da gudunmawan ka Malam Ibrahim daga Kaduna, kuma za mu nufi jihar Nasarawa, wake kan layi.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kasim Magaji Dan Ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Hajiya Aisha, barka da yi.
Wa alaikum salam Shafale, me ke tafi da kai a yau?
To gaskiya abinda nake tafiya da shi shine maganan da shugaban kasar Nijar ya faɗa, dan ba rani da ya kawo rani.
Na'am.
Kuma ina jawo hankalin shugabanni na Najeriya musamman security. Ya kamata in suna bacci ne su tashi a bacci, an bude musu ido kuma an kunna musu toci su san abinda yake faruwa a baya. Na ji yana kira sunayen lakurawa waɗanda suka zo kasan nan namu Najeriya. To saboda haka sojojin Najeriya su bude idonsu su kunna toci su ga abinda yake faruwa, don mu samu musamman arewa ana kokari a zuwa tarwatsa arewa. Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya, kuma Allah ya kawar da su.
Amin, mun gode Shafale daga jihar Nasarawa. Za mu nufi jihar Kogi, wa muka samu daga jihar Kogi?
Suna magana da Jiniya Dalwa a Jafuta jihar Kogi.
To Jiniya, me ke tafi da kai?
Wanda ke tafiya da ni kasafin kuɗin da aka yi biliyan nan don Allah a ji da talakawa. Kaga an gaji da gafara sa ba mu ga kafofa ta kuta.
Na'am.
tsakani da Allah wannan kasafi a ce an yi kudin da cikin kai da jin kudin hankalin ka da so talaka ba su san da wannan aji da talaka a tausaya mu talaka muna cikin kangi a Najeriya yanzu ake talaka ba a rike mu arewa wallahi abun an ci da la hawla wala quwwata
to mun gode sosai da gudummawanka daga jihar Kogi bari mu nufi jihar Niger wa muka samu daga Niger
na magana Alhaji Alhaji Muhammadu Tambon Bauri daga nan garin Ibeko
to ma Alhaji me ke tafi da kai
abin da ke tare da ni akan wannan magana na Niger tun ga da ake cewa wai an hada kai da su ana
na'am
sasa to menene me ya dame su ba su da gaskiya ne in da suna da gaskiya suna ganin cewa za a kai musu hari ne ko menene kuma ta kanmu muke yi nan amma balle a ce a je a yi gayyan wani sannan yanzu a tura ma wannan ɗan uwa muke da mu da su sani duk abin da ya taɓa mu ya taɓa ko sun taɓa mutum ya fasa kawa inda mun ji wala sun mai bakin sai balle har mu daga nan a ce a haɗa baki da su a ce ba mu yi wannan daga ajiya.
Na'am.
Ba ta shi lafiya.
Mun gode sosai Alhaji Muhammadu da wannan ra'ayi naka daga jihar Niger bari mu koma jihar Nasarawa.
To, salamu alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Wa alaikum
salam.
Na'am.
Salamu alaikum wa jihar Nasarawa.
Garba Sale?
To, alhamdulillah.
Me ke tafe da kai?
Abin da yake tafe da mu shine musamman magana hanya na farko dai mu a nan jihar Nasarawa hanya da aka yi daga Akwanga zuwa Lafiya gaskiya alhamdulillah muna yawa ainihin gwamna injiniya ya yi zai fatan alheri da wannan ne za mu yi kira misali abin da ya kama daga Akwanga ya kai ga mararraban jin gaskiya muna roƙo gwamnati da ya ta duba wannan hanya sai kuma abin da ya kama daga Jibin ya kai zuwa ga Fasikuwa wato hanyar nan tsohuwar da ake al'umma na amfani da ita ita ma wannan gwamnati ta tarayya ta duba sannan daga ke zuwa kauci wannan hanyar tana da buƙatar gyara muna fata wannan gwamnati mai albarka za ta duba waɗannan hanyoyi domin shi ne hanyar da mu talakawa muke yi moran demokuraɗiyya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin mun gode Malam Garba kuma muna fata waɗanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya zai iya dace ta haka za mu ƙarƙare ɗaukan wayoyinku a yau. Madalla to yanzu ga Sarfiliya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine inda aka kashe ko jikkata dubban dakarun su a cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha inji Fadar White House a yau Juma'a. Sojojin Isra'ila sun kai su mamayen asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza inda sauko na manyan sassa tare da tilasta marasa lafiya da dama wato barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 ne da suka hada da yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwalakwalin da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane 80 kuma 11 ne kawai suka tsira daga cikin su. Faraministan Senegal Usman Sanko ya sanar da rufe dukkanin sansanonin sojojin kasashen waje. Sanko wanda bai fitar da jadawalin ficewa sojojin kasashen wajen ba ya sanar da rufe sansanin ne a yau Juma'a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriya ya yanke shawarar rufe dukkanin sansanonin soji a kasashen waje nan gaba kaɗan inji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba takunkumi kan Bidzina Ishvili wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a kasar Georgia. Ma'aikatar Baitul Mal ta faɗi yau Juma'a cewa Ishvili ya kawar da kasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha.
To masu sauraro da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Sai zuwa gobe da safe misalin karfe 6 a ji ausa abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu sallama da ku muna ta iyalan marigayi Alhaji Alhassan Mai Tifa da na Alhaji Usman Odoji farin cikin daurin ƴaƴan su Faruk Alhassan Mai Tifa da amaryar shi Maryam Muhammad Walida wanda za a yi gobe a sabar da 28 watan Disamba da misalin karfe 1 a masallacin Baba Tando a garin Bukur. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Rob McLean. Ni Aisha